Aku macam mana Irin Tayo?
Aku makan yang teruk. Nang antau macam apa?
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azzu
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kowace rana irin ta yau Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 18 ga watan Satumba na shekara ta 2019. Za mu ci gaba ne da maudu'in da muka fara tattaunawa akwai makon jiya akan hare-haren kin jinin baki.
Hanyar diplomasiya za a bi da kuma hanyar tsaro. Nan an dau matakai can kuma a gaggauta daukar wasu matakan tsakanin shugaban Najeriya da na Afirka ta Kudu. Wannan shine hanya.
To haka yake Aisha, muna tafe da ƙarin bayani kuma maganar da yayi gaskiya ne. Menene hikimar yin haka?
Za mu ji idan uka zo cikin gurin. Yau za mu ji cigaban tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da bakin da ya gayyato a zauren muhawarar yau da gobe.
To za mu kuma bude muku layi domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa, wato plus kenan, sai 1 202 205 55.
Bari mu fara da ci gaban hirar da wakilin sashen Hausa Abuja Nasiru Adamu El-Hikaye da wasu baki da gayyato zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Yauwa, to Umar, akwai wani ma wannan kamfanin jirgi na Airpeace ya ba da tayin cewa duk yan Najeriya masu sha'awar dawowa gida zai ma je ya dauko su ma gaba ɗaya daga can. Shin ya nuna kenan kusan abun yana nema ya shafi dangantakar da jakadanci ma da sauransu. Shin ya dace aje a kwaso ma kawai yan Najeriya masu son dawowa su dawo gida kawai su cigaba da harkar?
To ai alal hakika ba nema yake shafi dangantakar Najeriya da Afirka ta Kudu bane, ya ma shafa, tunda a halin da ake ciki yanzu kusan Najeriya ta janye ma wato jakadanta na can ta kiraye shi ya dawo gida. To kaga kenan dangantaka tana tsami cewa akwai matakai. Wannan bai zo da mamaki ba, matakin da za a ce wannan kamfani na jirgin sama ya dauka. Sai dai kawai abin takeici da za a kalla a ciki shine an ci nasaran kawo ƙarshen zaman yan Najeriya a can kenan. Kamar yadda su watakila zauna gari banza din ko kuma waɗanda dama aka cusa musu wannan aƙida ta kin jinin baki, kaga sun cimma nasara kuma sun kawo ƙarshen wato hulɗar diplomasiya wacce ta ɗauki adadin shekaru ana tafiyar da ita. Da haka ba matakin dawo da yan Najeriya bane ba, ya kamata matakin gyara ne. Zan baka misali da ƙasar New Zealand. Zan baka misali da ƙasar New Zealand wanda aka samu wani yanayi da ɗan ƙasar ya shiga
masallaci,
wani ɗan ya harbe kusan mutum 50. To kaga wannan akwai abin darasi da ya kamata a ce mu ma a nan Afirka mun dauki irin darasin. Dan da aka yi wannan ta'adda, da aka yi wannan ta'addanci din, sai ya zama maimakon su musulman kasar su dauki doka a hannu, su ma a samu sun fara farwa kiristoci, ko a samu wani shi ma dan bindiga ya shiga coci ya rama ramakon gayya sai dubba su yi haka ba. To kaga sai ya zama ba su dauki doka a hannu ba, sai kuma gwamnatin kasar ita sai ta yi abin da ya kamata, kaga wutar ta mutu. Sannan ana ci gaba da buga wannan misali har yau, kuma ba za a daina buga misali da shi ba wannan ila yaumil.
Wannan ya nuna ma dai ramuwar gayya Aliyu Shamaki kamar zai zama bashi da wata riba kina rayuwa.
Ala ayi halin a diplomasiyar siyasar duniya shine ba mai da hari a abokin gaba shine mafita ba, musamman idan an dauki kasar Afirka, Afirka ta Kudu daula ce ta duniyar siyasa. Idan ka dauki Najeriya tana kan doren siyasa ne, to idan har siyasa tana da rana a waɗannan gurin, akwai hulɗar kasuwanci, akwai hulɗar taimakon tsaro wanda ya zama har muke cewa Najeriya ta zama kamar uwa a Afirka. To idan har irin waɗannan ƙananan rikicecciya na cikin gida zai kai ga cewa an raba tsakani ko an shata layi, to an bude baraka ne ta fitintunuwa kasashen Afirka, waɗanda ne yanzu da na bada misali cewar kasashen duniya Afirka da turawan duniya sai da suka yi hadaka tukunsa suka zama suke da karfin duniya. To ina ga kasashen Afirka, ai ya zama mana darasi ko abun koyi, ya zamto akwai kyakkyawar alaka ko da kuma alakar ta yi tsami. Domin me ba dan komai ba, wata rana mu bigi kirji mu ce mu ma muna da tattalin tsaron kasa na tattalin arziki da sojan kasa wanda za mu iya gogayya da duniya.
Yawa to Umar ma zaka ci na akwai wasu mutane ma a nan Najeriya waɗanda suke yi kansu lakabi su ne Mandela, wani ya ce watakila shi ne Thabo Mbeki, wani ma watakila ya ce shi ne Father Desmond Tutu da sauransu, saboda yadda suke ganin kamar gwagwarmayar Afirka ta Kudu akwai hannun Najeriya a ciki. Ga kuma wannan abin takaici ya zo yana faru, ya nuna kamar mutane fa tarihi ma ba sa amfani da shi.
Hakika yana nuna haka wannan yanayi din, domin kaga duka waɗannan zaratan nagartattun mutane ne da ka ambata duk yan kasar South Africa ne. Har hasali ma ka iya cewa shi Mandela har yau ba a samu wani bakin fata wanda ya sha gabansa a fuskar gwagwarmaya da kafa tarihi ba. To akwai abin takeici da za a ce ita kasa mai irin waɗannan nagartattun mutane ta juye yau ta zama wata abu daban. Sannan kuma ita kuma Najeriya kasar da ya kamata ta zama uwa ga kasashen Afirka, sai ya zama tana nema ita ma ta gaza wajen kyale waɗansu tsirarun mutane suna ɗaukan doka a hannu. Amma ni babban darasi da nake ganin ya kamata ma mu ɗauka gaba ɗaya akan waɗannan kashe-kashe da za ake magana xenophobia shine wato Najeriya in ka kwatanta ta da South Africa za ka ga, da ƙasar Afirka ta Kudu za ka ga kamar babu ma wato kamanceceniya a cikinta. Najeriya tana da tattalin arziki wanda in ta sarrafa shi ya fi na kasar Afirka ta Kudu. Tana da yawan al'ummar da sun ninka kasar Afirka ta Kudu sau hudu. Suna da ita kasar Afirka ta Kudu abinda ta dogara da shi ma akan kasuwanci ne da gwal. To zinarin da ke kasar Afirka ta Kudu ma bai kai koda a yadda manazarta suka fayyace bai kai ko rabin abinda Najeriya take da shi ba. Dan haka kenan yanzu ashe darasi ne gare mu mu dawo mu zauna mu yi karatun ta natsu mu ga ina ne kurakuran mu dan mu gyara, wata kila ma mu ragewa al'ummar kasar mu yawan jidalin fita neman arziki wasu kasashen.
Wato aikin cira ne kenan, inda ma ake zargin wasu yan Najeriya kamar can din suna cinikayya ta miyagun kwayoyi ne ma fa da sauransu a can Afirka ta Kudu. Kuma ma har da wani abun dariya ma da nake ji wasu matasan can na cewa wai yan Najeriya suna kasa su a wajen harkar mata. Wato yan matan Afirka ta Kudu kamar sun fi son yan gayu yan Najeriya na can.
Idan aka yi waiwayin tarihi za mu ga cewa da ɗan Najeriya duk ƙasar da ya shiga ana ba shi girba. Wannan ya zuwa cikin irin kaulin da su Sabu Bakar Tafawa Balewa suka yi kan cewar idan ɗan Najeriya ya fita girmama shi ake yi. Ashe ka ga mutane rashin sanin tarihi ko waiwayen tarihi yana nema ya rusa ta al'adar kyakkyawar al'adar da ake kallon ɗan Najeriya da shi. Na farko shine idan har ƙasar da bata kai Najeriya ba tattalin arziki ta zamto har ta shigo kasar ka, ta kafa irin nata irin kasuwancin a kasar ka, ashe har ka zo kake konawa, ashe babban abin da zaka fara aunawa shine masu hannu da shunan kasanka me suke yi, ko kuma gwamnatin kasar ka yayi gwamnatin da bata kai taka ba har ta zo ta shimfida fallatiyar neman tattalin arziki, ina naka kasa take, ko kuma washe za a farga Najeriya ta zamto dan Najeriya ne yake da irin Shopride, dan Najeriya yake aiki a cikin ta, ko kuma Najeriya ne take da kamfanonin sadarwa, dan Najeriya yake da aiki a karkashin ta. Ashe kalubale ne mu gwamnatin Najeriya a yanzu da ya kamata ita kanta Najeriya ta yi, gwamnatin Najeriya ta yi wa kanta karatun ta nutsu, ashe tana da wannan tattalin arzikin, tana da ƴaƴan da za su iya zama a karkashin wannan tattalin arzikin, har ma zai zamto ɗan Najeriya ya rabu da halin kaka na kaye daga dukiyar kasarsa, aka bari ɗan Najeriya yake tsallakawa kasar da bata kai shi ba, to wannan kalubale ne wa gwamnati. Kadhalika kalubale ne ga talakan Najeriya da ya zamto bai da salo da kirkire-kirkire na samun abun dogaro wa kansa sai na fitina da tada husuma, daga zaran an ce wannan abun na tada husuma ne shine mutane za ka gansu kan gaba waran aiwatar da shi.
Wato muke mamun lura wasu yan Najeriya sun fi son duk yadda abun su yake na Najeriya, sun fi son a ce an shigo da abu daga Soweto, an shigo da abu daga Johannesburg, an shigo da abu daga Pretoria, an shigo da kai daga nan ma Togo ma a ce, ko daga Kwatano ma nan kusa da Lagos din nan, eh ma ya ce ma an kawo wani abu daga Abayi Takalma, watakila ko can kofar ma ta an kera Takalma, mutanen mu sai suna rena abubuwan, suna da muna yan Najeriya kasuwa da wata al'ada ta rena kayan su, sun fi son abubuwan na kasashen waje.
Wannan hakika a zahiri haka lamarin yake tsawon shekaru, shi dan Najeriya ya fi girmama ko ganin kima ga bako ma tukuna, idan bako ya shigo kasa to shi dan Najeriya ya fi ganin kimarsa da darajarsa fiye da dan uwansa dan Najeriya. Haka ta fuskar karatu, za ka ga idan mutum ya zo da takardar sakamako daga wata makaranta a waje, an bi ganin girmansa fiye da wanda ya yi a cikin gida. Haka nan batun takalma da sauran kayan alatu na yau da kullun da ake amfani da shi, muna da nagartattun kaya da sauransu, amma ba mu cika ganin kimarsa ba. Abin takeici ne a samu mutum a Najeriya ya tashi ya dauki chata na jirgi ya tafi wata kasa ya yi sayayya, irin abinda ake cewa shopping ya dawo, yana jin cewa ya burge, alhali kuma kirari ne da dabawa.
Eh to guzo ka da ƙarshen shirin na, watakila lallai Umar ya taba wani muhimmin abu da masu jirage na masu zaman kansu din nan private jet, in ka je nan ma filin saukan jiragen sama na Namibia zuwa za ga yan jiragen nan suna nan, wani sai ya taso shi kadai ya ruga ya tafi birnin Paris, ya je wani ma ce wai ko kifi yake zuwa ci ko shan shayi. Yawwato a ƙarshe gaba ɗin shamaki wannan darasi, ana cewa Afirka ta Kudu kamar tana ɗaukar kanta a Afirka, ita ce ta shi kowace ƙasa masana'antu da sauransu, in haka ne kuma akwai misalin da ka kawo ɗazu na ƙirƙire-ƙirƙire na cikin gida. Akwai wani kamfani da aka yi a nan Najeriya, Mtel I, na yada wayar salula din nan, aka karshe ma aka yi watsi da kayansa gaba ɗaya, sai zama ma wasu kamfanonin ma na sadarwa da suka zo daga ƙetare da na'urorin kamfanin Nintel na Najeriya suke amfani, wayannan dogayen wasu hasumiya ko suke daura na'urorin su akai suke yin abin da suka, amma na Najeriya ma'aikatan an kore su, an watsar da ma na'urorin gaba ɗaya.
Abin takaici shi ne, ɗan Najeriya in bai da wannan tarihin yau ya sani, Turawan mulkin Malaka sun zo Najeriya ne saboda tattalin arzikin da ke ƙarƙashin ƙasa. Najeriya ne ake ce mata mai kuza, mai lu'ulu'u, mai zinare, mai tama da kayan ƙarfi. Kuma wannan dalilin ya sa suka zo suka shimfiɗa hanyar Dogo, suka kai ta har Malam Maduri da neman auduga, suka kai ta can domin neman kirgi, suka kawo ta Filato don neman kuza, suka kai ta ƙasashen Hausa Kano don neman gyaɗa. Amma sai ɗan Najeriya ya zama wai shi ne yanzu kuma yake zuwa bara da Allah ka ba mu Allah zuwa hidin zuwa ƙasashen da bata kai wannan ba. Na biyu shi ne, idan har ɗan Najeriya yana da waɗannan dukiya a doron ƙasa, kyakkyawan shugabanci shi zai dawo talakan Najeriya, wato samun muruwa daga wadannan abin da muke da shi. Idan kuma har gwamnati ta yi watsi da wadannan abin, wannan yana nuna cewa ba mu da shugabanci, ba mu da kuma ranar da za mu yi tinkaho da ƙasarmu Najeriya.
Ina ma Umar, na san ba za ka rasa ma wasu abokai masu wanda suka yi aiki ko a kamfanin Nitel ko Mtel ba. A ce yanzu a ce akwai Mtel na Najeriya, kamfanin sadarwar salula, a ce akwai shi a Niger, akwai shi a Kamaru, akwai shi a Senegal. Amma ƙarshe kamfanin mutanen ma yanzu wasu ma na ji kamar sun samu tabin hankali, wanda an kore su daga aiki.
Ai, kaga wannan ma na cikin kalubalen da ya kamata, kamar wannan sabon minista na sadarwa da aka yi, wanda ake ganinsa da fuskoki guda biyu. Wato Dr. Isa Ali Fantami, wanda yana da fuskoki na addini da nagarta, sa'annan kuma ga kwarewa a cikin aiki. To yanzu Allah ya dora masa wannan aiki na tsaftace wato harkokin sadarwa a Najeriya. Ya kamata ya kalli wannan bangare a ga yadda za a fidda Najeriya daga irin wannan kangi. Dan kamfanin Nitel ko Mtel, kamar yadda ka faɗa, yana da tasirin gaske, amma sai da rashawa ya kai shi ƙasa, wanda har ya zama kamfanonin da aka yi maraba da su daga kasashen wajen suka zo suna amfani da kayayyakinsu, suna taka su don su isar da hajarsu, kuma ana kallo ba matakin da aka dauka har yanzu. Wannan abin
mun ma yanzu za ka ji mutum yana kai ni layi na MTN na saba da shi, wallahi ba zan rabu da shi ba.
To kaga wannan, ai kaga an gama da mai irin wannan tunani.
To malamai, mun gode kwarai da gaske. Mun tattauna da Aliyu Shamaki, mai sharhi a kafafen sadarwa, musamman ma nan babban birnin tarayya na Najeriya Abuja, da kuma Umar Muhammad Gombe, wanda dan jarida ne. Mun gode kwarai, sai mun samu wata dama mu saki tattauna.
Godiya muke mu.
To, mun ji yadda hirar ta kasance a zauren tattaunawar. Har ila yau dai, Nasiru ya jiyo mana ta baki mai fashin baki. Yanzu bari mu ji abin da shi mai fashin bakin zai dora a kai.
A halin yanzu dai Najeriya, hukumar ce shugaba Buhari ya tura wakili musamman wanda ya je ya gana da hukumomin Afirka ta Kudu karkashin shugaba Cyril Ramaphosa, saboda a samu sasanta hana wannan abun faruwa. Wannan hanyar ta wadatar wajen dakatar da irin wannan matsala nan gaba?
Bata dakatar ba ta yi ba, saboda dole sai an ɗauki matakan tsaro a kan masu yin tukun, don su ba ruwansa da wata hulɗar da wani abin da ya shafi diplomasiya. Sai matakan da za a ɗauka na tsaro a nan a hana abin da ƙarfin tsiya tukunna da ƙarfin jami'an tsaro, sannan kuma can ana ci gaba da wannan tattaunawa. Kuma abin ma ya bani mamaki, don ban ji an yi maganar wato wakilin ambasadan South Africa a nan Najeriya, ko kuma na Najeriya a can Afirka ta Kudu, duk ban ji cewa su komai game da al'amuran ba.
Ai, kusan an kira su an yi maganganu da su, wasu ba akwai ma kamar jam'iyyar APC mai mulki ta ma yi kira ga waɗannan kamfanoni na Afirka ta Kudu Najeriya ta karbe su, ta mai da su nata. Wannan shawarar ya ita kuma ya kake ganin ta?
To, ai ba a taɓa yin haka ba a duniya a zauna lafiya. Ai, ba yadda za ka ce ka karɓe kayan wani daga an samu rigima, to kai kuma yanzu gobe in wani abin ya tashi a wani waje da kadarar Najeriya can, shi ma sai a karɓe? Wannan ba magana ba ce, magana ce wadda ba a yi dogon tunani a cikin yinta ba. Abin da ya kamata kawai hanyar diplomasiya za a bi da kuma hanyar tsaro. Nan an ɗau matakai, can kuma a gaggauta ɗaukar wasu matakan tsakanin shugaban Najeriya da na Afirka ta Kudu. Wannan shi ne hanya, amma ba wai a season din wata kadara ta waccan kasa dan an samu rigima a nan ba, wannan ba tsari ba ne.
Tsawon shekaru akwai abin da yake damun kusan al'ummar Najeriya, shine abin nan da ake kira ramuwar gayya. Misali, kamar lokacin da aka samu matsalar zaben Abiola a shekara ta 1993, abin da ake kira juntuwa, an samu matsaloli a Lagos, inda mutanen Lagos suka yi tunzuri har yan arewa dole suka yi ta gudu daga can. Sannan irin abin da ke faruwa a tsakiyar Najeriya, in wani abu ya faru, waɗannan su ce za su rama, waɗancan ma su ce za su rama. Wannan rama, haka me zai, ya za a shawo kan wannan lamarin? In kuma ba za a shawo ba, shin hakan daidai ne ya ci gaba da faruwa tsakanin 'yan Najeriya?
Ba daidai ba ne, kuma ba zai taɓa haifar da matsa alheri ba, domin ita ramuwa ma kanta ko a addinin su an hana yin ta. In dai abu ne mara kyau aka yi maka, an ce ka yi hakuri, shi ya fi fiye da karama, duk da an ba da damar ramawa din. in ta rama tana da matsala, duk sanda zaka samu dama ka ce sai ka rama abin da aka yi ma, to ka tabbatar da cewa ita wannan damar ba za ta tabbata a gurin ka, dole gobe tsallaka za ta yi gurin wancan. To shi ma in ya rama gaba sai za a waye gari, kun zama tutu da husu kenan, kun kashe kawunan ku babu gaira babu dai. Wanda kuma dole in kun gama sai kun dawo kun yi hulɗa, sai ka yi hulɗa da wancan shi ma sai ya yi hulɗa da kai.
Rayu sai ne kaman ka kawo wani darasi ma na kisan kare dangi da ya faru a Rwanda kenan, wanda har yanzu kasar dan ce ko ta farfado ma bata gama murmurewa ba.
Wannan wannan irin wannan abin na rama-rama din shine ya faru a can, saboda ita karamar kasa ce kuma yan mutanen kasar ba su da yawa, dan haka rukatansu suka ruru akan anwa wannan su ma bari su rama, tunda muna da can su yanzu bari mu rama. Wannan ne yasa suka tare suka ta kace kansu, yanzu kuma suka bar zancen wancan rigimar, waya za a yi su farfado su koma ma tattalin arzikinsu da zamantakewar su ta koma da kafin ai fadan, wanda kaga ba shi da amfani
gaba daya. Alhaji Usaini, me zaka ce tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu? Misali za ka ga kamar Najeriya tana daukar kanta ita babba ce a Afirka, ita kuma Afirka ta Kudu na ganin ba ma wanda ya kaita karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Ya waɗannan kasashe wato kowa ya tsaya matsayinsa yana ganin cewa shi ne babba.
To ni abin da nake gani dukkaninsu ba su ɗauki matakan da ya kamata ba, kuma dukkaninsu za su yi kuka, domin duk lokacin da kake mu'amala tun daga karamin matsayi so kake ta kai babban matsayi, kuma in kana hulɗa da karamin mutum ko karamar ƙasa ko wani wata ƙungiya karama so kake kai hulɗa da babba. To Najeriya tana da ƙarfin tattalin arziki da siyasa, Afirka ta Kudu tana da ƙarfin tattalin arziki amma ba ta da ƙarfin siyasa kamar yadda Najeriya take da shi, don haka dukkaninsu gaba ɗaya suna da kuskure. Amma na fi ganin laifin Afirka ta Kudu, domin wayannan abubuwa da suke faruwa ana ta post dinsu a cikin social media, ya kamata a ce Afirka ta Kudu sun ɗauka sauran mataki na dakatar da abin kafin ma har ya watsa nan gurin a zo a ce za a ɗauki mataki.
Mun ji abubuwan da ka faɗa, watakila akwai wata kalma da kake son rufewa da ita kafin mu kammala wannan zantawar?
To abin da nake so rufe da shi shine ina jawo hankulan mutane cewa hankali da ilimi su kadai ne suke jagoranci zuwa tabbatar da arziki da zaman lafiya na kowace irin al'umma a duniya. Tashin hankali da irin wayannan ɗabi'u na jiran nan da nan a ce baro da wani abu ya faru bari a rura shi ya zama babba, ba zai taɓa zama alheri ba kowace irin ƙasa, komai ƙarfinta ko ƙarfin tsaro ne da ita ko tattalin arziki ko fasaha ko ma menene. Da haka ina kiran mutane su zama masu hankali da wayewa, kuma su sani kafofin yaɗa labarai ko waɗanne akwai inda suke ba wa muhimmanci wajen labaransu, akan ɗauko ƙanƙanin abu daga wata ƙasa a ba shi girma sosai wajen ba da labarinsa, mutane su ɗauke shi kato wanda in ka je gurin ya kai yadda ake ba da labarin ba. To don haka ina ba wa jama'a shawara sannan ɗin da can, duk da cewa wataƙila ba za su fahimci yarena ba, amma dai akwai buƙatar mutane su dinga zama masu hankali da ilimi, musamman a ƙasashen da ake ganin wasu ne manya a nahiyar da suke. Wannan shi ne kiran da nake yi.
Alhaji Usaini, koki mun gode kwarai da gaske.
To ni ma na gode.
Masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan batu, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
I'm
To madalla Aisha kin ji abin da suka tattauna akai
gaskiya
kuma abin da fashion kin ya faɗa mana
wato sun tabo batutuwa masu muhimmanci domin dole sai da hankali ake
salamu alaikum
hello
salamu alaikum wa muke tare da
kuna tare da Isa Muhammad
to malam Isa menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
wato ra'ayina kuna ji ko abinda ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu ya kamata mu gane dan arewa duk inda yaje yana da kima
dan arewa kawai ba dan Najeriya ba gaba daya
da ban kaman ya murai kuna ji ko suke haddasa fitu
to kaman dai layin shi ya tsinke
yanzu kuma ina ji da alamun wani akan layin har yanzu daga Kajihar Kaduna to wake kan wa alaikum assalam wake kan layi
eh kuna tare da Uzairi Marhat bakon ji Samina Kajihar Kaduna Najeriya
to madalla malam Husaini menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau
ra'ayi na alai shi ne ga muka samu Najeriya Allah ya hore mata da arziki amma da rawar tsararru wasu mutane ne ko kuma a rashin shugabanci ne na gari sai ka nemi wayannan tallafin da za a samu a ce a Najeriya yanzu a ce kaka ta Najeriya tana da arziki amma sai ka rasa ina wannan arzikin yake tafiya ya kamata a ce an samu shugabanni na gari masu kishi al'umma wanda za su iya mutane da suke cikin Najeriya suke gane ina wannan arziki yake tafiya.
Mun gode sosai malam Usaini.
To ga wani kira nan na shigo mana daga Niger.
Niger,
afwa. To assalamu alaikum, ya sunan malamin.
Sunana Ibrahim ne yankin Hula a garin Maigode a Kimba.
To malam Ibrahim, menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau?
To gaskiya ni hakikanin gaskiya a ra'ayina ina dai jan hankali ga ainihin shugabannin mu na Afirka gaba daya. Idan zaka kalli fuska abin ya kasance arewa akwai wanda ke kisa abin ne su har su kasashen mu na Afirka wada su zo su kwashe mu da dukiyoyin mu domin saboda haka yanzu ana Afirka ana cewa Najeriya Afirka ta Kudu suna tattalin arziki za arziki mai karfi to idan aka hada su wada sai wasu su zo daga bayan su kwashe wannan dukiyoyin da Allah hore mana to dan saboda haka muna jan hankali ga ainihin duk wanda ya cancanta ya ba da shawara a hukumomin mu na Afirka gaba ɗaya to a ba su shawara a kiyaye a hankali kuma da abubuwan da ke faruwa
to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka
yanzu kuma ga wani kira
kamar dai daga jihar Niger
yau dai daga jihar Niger ne to wake kan layi daga jihar Niger
kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV a unguwar Nasara Fantagora Niger State
to malam Abdulhamid menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau
to san gane da wannan maudu'in da ake tattauna akan shi a gaskiya ba abun da ya kamata mu kai zuciya nesa mu kai hankalin mu nesa
haka
bai kamata a ce da irin wannan wai mu ce zamu dinga dokar doka a hannun ba yanda hukumomi mu suka yi gaskiya abun ya kawo abun naji dadin shi sosai domin kuwa yanda mu muke zuwa tirani a kasar South Africa mu ba za su abu mutanen su nan
gaskiya ne to mun gode sosai malam Abdulhamid
to shi ma dai kamar layin shi ya goce amma dai ga kira nan na shigowa daga
sama muna tare
to malam kadan rage sautin radion ka yayi yawa da yawa
muna jin ka menene ra'ayinka
muna
jin ka
ko ta sunana Ahmed Ladan Gerkau jami'an hulɗa da jama'a na kungiyar Murya Talaka ta dalilin gama a Sokoto State
to malam Ahmed muna jin ka
a hakika na gaskiya kamar yadda na fara sa'in sai da wasu mutane guda biyu dangane da matsalolin da ke faruwa a ƙasar Afirka ta Kudu idan muka dubi wannan yanayi da muke ciki kaga yana da kyau a ce su shugabannin kasashen Afirka duk da za su yi tayi ba tare shashayi ba ya kamata
to shi ma dai lahi shi kamar ya goce amma gashi nan sanadiya suna daga mana hannu lokaci yayi
to amma dai ya kamata a maida hankali domin hankali da kwanciyar hankali shi ne ci gaba
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Nadia Taha tare da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Mu'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya dan wasan kwallo.